بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترك وطن محرم هجران منذ صلى الله عليه وسلم دبل آية da 440 wanda yayi daidai da 19 ga watan Satumba shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin Aqidatu Salaf Ashabul Hadith wanda babban malami Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali yayi wa sharhi da kuma ainihin takriji a yau za mu tashi shafi na 268 na'am
bismillahir rahmanir rahim wal hakimu ma da'u fi da'iratul islam
wato shi shugaba matukar ya dawama a cikin da'ira ta musulunci
tajibu da'atuhu fi ta'atillahi wa la ba'd lahu fi ma'atillah
yana wajaba ai masa biyayya a cikin bin Allah amma ba a biyayya a gare shi a wajen saban Allah ina fata ƴan uwan sun gane wannan shugaba inda yana cikin da'ira ta musulunci inda yayi umurni da abu na da'a ga Allah kamar shugaba yace a fito jihadi ko shugaba yace mata su sa hijabi ko shugaba yace a daina fita tsirara kaga duk waɗannan gaba daya ai al'amura ne da suke da alaka da biyayya ga Allah subhanahu wataala haka ne ba to a nan wajen za a yi masa da'a saboda ka'idar nan na inna ma da'a fil ma'ruf wala da'a lahu fi ma'siyatillah babu biyayya a gare shi a wajen saban Allah idan shugaba wato musulmi yazo yace mu yi zina ko mu shagiya ko matayen mu su fito tsirara to irin wannan za mu ce mai ba za mu yi masa biyayya ba saboda yayi umarni da saban Allah an gane wannan to yanzu in an ce ba za a yi wa shugaba biyayya ba to yana hukunta yin tawaye gare shi rashin yin biyayya daban sannan matsalar tawaye ne daban shugaba ya ce mu shagiya sai mu ce me yasa za mu shagiya sai ce kawai ni ne a matsayina na shugaba na ce ku shagiya na san haramun ne sai mu ce eh ka san haramun ne to gaskiya ba za mu sha ba an gane wannan ko to sai shugaba ya ce ku shagiya sai muka ce me yasa zaka ce mu sha giya a matsayin ka na shugaba sai ce shan giya halal ne mu sha giya wannan shugaba ya zama kafiri don wannan shugaba ya shiga gonan Allah subhanahu wataala ko to yanzu a cikin wayannan shugabanni guda biyu wanne ne ake wa tawaye
wannan na
ƙarshe ko wannan wanda yake shan giya halal amma wanda yake ainihin shan giya haramun ne amma ku sha wannan ba za mu sha giya ba amma ba za mu mai tawaye ba an gane ku na'am
tara ahlul hadith hadha manhajuhu
wato ahlul hadith suna ganin cewa wannan shine manhajinsu
tara tara ahlul hadith
eh yan wato yan awan ahlul hadith suna ganin cewa kana ganin cewa ahlul hadith wannan shine manhajinsu
لا نضيع احدا في معصيه الله كائنا من كان بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام
وتسرى اهل الحديث اي يرى اهل الحديث متى معلمان حديثي suna ganin mutanen hadisi ahlus sunna suna ganin cewa wannan shine manhajin su me manhajin la nudi ahadan fi ma'siyatillah ba ma yin da'a ga wani a cikin sabon Allah ka'inan man kana kowane ne shi an gane ku kowane ne shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula amurka sahabi jama'a sallam da a ce sahabi zai umurce ka da sabon Allah kada kai masa da'a kuma jama'a sahabi yake kai sabon Allah kaka mishi da'a na'am
hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaysan
har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da sojoji
wa amara alaihim rajulan
sai ya shugabantar da wani mutum a gare su
fa auqala naran wa qala
sai mutumin nan ya kunna wuta da annabi ya shugabantar da wani mutum to suna nan a cikin daji sai wannan bawan Allah sai ya kunna wuta
wa qala udkhuluha
sai ce musu ku shiga cikin wutar
fara da nasun an yi da kuluha
sai mutane suna so su shiga wuta tunda annabi ya ce wannan bawan Allah da na nada muku to yi masa biyayya to da yake shiga wuta sai suna so su shiga wutan
wa qala al-akharun
sai wasu suka ce
inna qad farana minha
lalle mu mun gudu daga gare ta an san jona yi sai ce lalle mu ba mun gudu dai daga wuta me yasa muka musulunta ai mun musulunta ne saboda gudun wuta to kuma gashi yanzu kai din nan ka zo ka ce mu shiga wuta an gudu ba tsira wace nayi saboda ka ce gaskiya ba za mu shiga wuta ba suka ce maka
وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
في أكا أمبتوا النام قمن ذن الله صلى الله عليه وسلم
وقال للذين أرادوا أن يدخلوها
سوسي النبي يجاء موئنا تسكى يلبن سشغل شموتا
لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة
يسي إذا كنش قوى النموتا دا بذاك وقشي بشي كنت هرغان تشي قيامة كينان دا كل دوما أشكوا النموتا تشي قيامة دا كنش قوى أنا لونا to wannan babu shuba idan ya zama to shugaba ya zo yake ka shiga wuta sai ka shiga wuta sai kuma aka ce zaka shiga wuta ba zaka gushe ba cikin wuta har tashin kiyama kenan wanda shugaba ya ce mai shiga wuta sai ya shiga wutan da biyayya shugaba ya kafirta tambaya ne dai to in bai kafirta ba yaya annabi yace lan tazalu fiha ila yawmil kiyama da kun shige ta da ba ku gushe ba cikin ta har tashin kiyama kenan da kun da wama cikin ta hambi har tashin kiyama to yaya kenan ya ce lanta zalufiya da ba ku gushe ba a cikin ta har tashin kiyama kenan za ku da wama a cikin wuta har tashin kiyama a cikin wata ruwaya qawl ladhi nafsi bi yadihi law dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan innama ta'a fil ma'ruf yace na rantse da Allah wanda rai nake hannunsa da ku shiga wannan wuta da ba za ku fito daga wannan wuta ba har abada saboda inna mata'a fil ma'ruf saboda da'a ana yin shi ne inda ya dace da shari'a saboda kun yi da'a inda bai dace da shari'a ba shin menene dalilin da yasa aka ce wa'annan bayin Allah za su shiga wuta kuma su dawo a cikin wutan har abada saboda me ya za su yi su dawo a cikin wutan har abada dan mutum yayi da hakan sabon Allah zai dawo ma ko da a zuciyar shi ya san cewa ba halal bane wato dalili a nan wajen Allahu a'lam abin da ke faruwa su wayannan bayan Allah da aka sa shiga wuta kaman sun halatta abin da suna ganin daidai ne ku fahimci wannan ai saboda a cikin wata ruwaya ma ai an dan samu jayayya wayannan suna cewa mu ba za mu shiga ba sai ce abin da yasa ainihin muka musulunta ka ce mun musulunta ne don gudun wutan jahannama to ba zai yiwu mu shiga wannan wuta ba sai manzo Allah ya mana ubangiji to wayannan ka ce kawai ai dole ne a bi shi tunda shugaba ne kawai kaga zai iya yiwuwa saboda halatta haram an gane baya halatta a mai biyayya su kuma sun ce ya halatta to idan ya zama to a cikin zuciyarsu sun halatta yi wa shugaba biyayya shugaba irin wannan shugaba mai sabon Allah to anan sun halatta haram wanda ya halatta haram ya zama kafiri an gane wannan ko to kaga shi manzo Allah kenan me yake nuna musu wannan shugaba da ya ba ku umarni haramun ne abin da yayi haramun ne yake ku shiga wuta to ku kuma da kuka ce kenan za ku shiga wutan kenan kun yarda da abin kenan kuna ganin daidai ne har cikin zuciyarku kun halatta abin tunda har kun halatta abin cikin zuciya kun yarda tunda kun yi rida in kun shiga wuta ba ku ba fitar da cikin shi kun ba jona so haka wannan yana da matsar muhimmanci a fahimta ba zai yi kawai dan kai biyayya ga mutum akan saban Allah ka shiga wuta ba yanzu in mutum ya ce ma ka sha giya sai ka sha ka zo kafiri ko ya ce ma ka je silma ka kalli batsa bluefin sai ka kalla ka zama kafiri amma idan zuciyanka ta halatta hakan tana ganin daidai ne a nan ne anan ne kafirci ya zo kun gane to shine na'am
wa qala lil akharin qawlan hasana
kuma ya ga ya masauran magana mai kyau suwaye sauran su ne wa'anda suka ki yin biyayya
wa qala
yake cewa
la ba'da kimazatillah inma ta'du bil ma'ruf
yawa ba'a da'a cikin saban Allah kawai ana da'a ne in ya dace da shari'a kun ji nago ana da'a ne bil ma'ruf idan ya dace da shari'a
fa hada sahabiyyu la nuhu kimazatillah
to ai mutumin nan da ya kunna wuta ko ya kunna wuta ya ce a shiga wuta menene shi sahabi ne shi shin zamu mai biyayya a cikin saban Allah la jidda sahabi ne tunda umurnin shi ya saba ma shari'a ba za mu mai biyayya ba
wal walidani amara Allah tabaraka wa ta'ala bi birrihima
sannan kuma iyaye Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da ayi musu biyayya
walau kana kafirai
koda iyayen nan sun zama kafirai koda iyayen kafirai ne Allah ya ce mu musu biyayya mu musu alkhairi ko mu kyautata musu
lakin la ma atalahu ma fi ma'siyatillah
sai dai babu da'a a gare su wajen sabon Allah
wa yajahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuhihuma
wato idan suka yi jayayya da kai akan kai shirka da ni abinda baka da ilimi akan sa kada kai musu biyayya su iyaye
wa sahibu ma fi dunya ma'rufa
ka abuce su a duniya da ainihin alkhairi su iyaye ka abuce su a duniya da alkhairi ka ce ta musu an gano wannan ko amara da musahabati ma
amara da musahabati ma bil ma'ruf
Allah ya umurce ka da ka abuci iyayenka kamar yadda ya dace da shari'a
lakin in wasiyatillahi la
sai a wajen saban Allah fa la a wajen saban Allah idan iyaye suka ce zo ka shagiya zo ka yi chata zo ka yi zina an gane sai ka ce la baya halarta ba zan yi ba an gane sai ka ba su hakuri ka ji na'am
fal hakimu idza amaraka bi ma'siyatillah
wato shugaba mai mulki idan ya umurce ka da saban Allah
wa qala laka uqdil fulanan masalan
yace maka kashe wani ga misali ka kashe wani
kun mala fulan
ka karbi dukiyar wani
ila
zuwa dai karshe
la yajuzu laka an tudi aw
baya halatta a gare ka kai masa ne kai masa da'a kun lura shugaba ne yace maka kashe wani ka kwace dukiyar wani to baya halatta a gare ka kai da'a a gare shi shi wannan abin nan to kenan me zamu ce ga tsarin sojoji obey before command before complain go obey before complain shugaban ka zai ce ma ka harbuwa ne idan shugaban ka yace ka harbuwa ne wato kada ka tsaya wani jayayya sai ka harba shi kuna bayan ka harba shugaba ka harba wannan wanan sai daga bayan sai kai complain wai laifin me yayi ka aka ce harbe shi sai ce ka ba laifin da ya ganin dama na kawai da kika harbe shi to ya hukunci wannan ma ganin shari'a obey before complain idan shugaba yake ka kashe wani ka fara kashe shi tukuna sannan daga bayan sai ka tambayi laifin me yayi irin wannan ya saba ma shari'a an gane idan shugaba yake ka kashe wani ka san wannan ba shi da laifi to baya halarta kai masa biyayya wajen wannan kisa din an gane kenan idan za mu tarbiyyantar da sojoji a bangaren musulunci akwai tarbiyya na musulunci sojojin mu za mu ce idan muka ba ku umurni in dai umurnin ba daidai bane kada ku yi biyayya an gane wannan ko idan har soja ya yi biyayya ya kashe wani wanda ba tare da yayi laifi ba nan gaba shi ma za a kama shi a yanke mai hukuncin kisa in an samu iko akan shi an gane wannan ko to wannan shi ne baya halatta gare ka kai biyayya gare shi saboda annabi ya ce mai
da ba a tilo ba ne ke bi ma su misali bi ma su ke
babu biyayya ga abokin halitta a wajen saba ma Allah ba a biyayya ko waye shi
wa huwa ma khaluqun mithlu
shi wannan shugaba halitta ne shi misalin ka ko ba ka ba shugaban nan halitta ne yanda kai ma Allah ya halicce ka ne shi ma shugaban Allah ya halicce shi ne
amarahu Allah subhanahu wa ta'ala alayk
Allah subhanahu wa ta'ala ya shugabantar da wannan shugaba a gare ka
wa amaraka an tubi'ahu fi ta'atillah
kuma ya umurce ka kai masa da'a idan yayi da'a ga Allah shikenan kawai
idan
in ko haka ne
ba a ta hada al'amir tarji wa ila ba'di rasul wa ila ba'di allah azza wa jalla
wato in haka ne kuwa da'a ga wannan shugaba yana komawa zuwa ga da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma da'a ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala
fa idza amarat bis salati waz zakati wal hajj was sawm wal jihad wa umuri min ba'di allah
idan shugaba ya umurce ka da sallah ya umurce ka da zakka ya umurce ka da aikin haji ya umurce ka da azumi ya umurce ka da jihadi da wasu al'amura daga cikin da'a ga Allah
dudeo
nan zaka mai da'a ko ba gaba limaza me yasa zaka mai da'a
yana hawa min ba'atillahi azza wa jalla
saboda lalle wannan yana daga cikin da'a zuwa ga Allah biyayya ga Allah azza wa jalla
amma idza amarta bi ma'asiyatin
amma idan shugaba ya umurce ka da sabon Allah
fa hada laysa min ba'atillahi azza wa jalla
to wannan ba shi daga cikin da'a zuwa ga Allah azza wa jalla
bal hada min ma'asiyatillah
kai wannan yana daga cikin sabon Allah
wala tudiyu
kada kai maka biyayya
hada ma'ana al-hadith
wannan ma'ana shine ma'anan hadisin
ista'adhanuhu fi qitalihi
wato sun nemi izinin sa a wajen yaƙan su ya sahabbai ko wato sahabbai na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin manzon Allah cewa annabi ya ba su izinin su yaƙi shugabanni azzalimai shugabanni azzalimai shugabanni wanda suke babatere da dukiyar jama'a shugabanni wanda suke wasa da sallah an gane ko suka nemi izinin manzon Allah cewa ya ba su izini su yaƙi wannan shugabanni
yani kitalul hukami zalama
wato ma'ana ya ƙan shugabanni azzalimai
fa aba alaihi salatu wassalam
sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙi yarda sahabbai sun ce ma annabi ka ba mu dama idan ya rasulullah idan wasu shugabanni suka zo suna zaluntar mu suna kwace mana dukiya suna kaza suna kaza annabi ya ce ku yi haƙuri suka ce ya rasulullah afala nunabizuhum bisayf shin ba za mu yi fito na fito da su da takobi ba mu yaƙe su annabi ya hana na'am
fa an ummu sallama radiyallahu anha
an karbo daga ummu salma Allah ya kara mata yadda
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala
lalle manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce
satakuru umara'u wa tarikuna wa tunkiru
da sannu za a samu su shugabanni shugabannin nan fa tarikuna wa tunkiru za ku san wasu abubuwa masu kyau game da su sannan kuma za ku kyamace wasu abubuwa daga gare su shugabanni ne wanda akwai abin da za ku yi sha'awa game da su kuma akwai abin da za ku yi inkari game da su an gane ku suna da wasu abubuwa marasa kyau wanda ba zai ba ku sha'awa ba
faman arafa bari'a wa man ankara salima
sai annabi ce duk wanda ya san abu mai kyau ya gano abu mai kyau game da shugabanni yayi farin ciki kuma yayi inkarin abu mara kyau yayi ya kubuta
walakin marabi wa taba
sai da inda gizo ke fada shine mutumin da ya yarda kuma yayi biyayya kuma inda mutumin da ya yarda duk abin da shugaban ke aikatawa na kufa-kufai sai ya yarda kuma yayi biyayya ga wannan shugaban yana zina ko shugaban yana kaza yana cin riba kuma yazo yayi biyayya ga shugaban wajen cin riba shugaban yana fada da hijabi shi ma yazo ya yarda yayi biyayya ga shugaban wajen yaki da hijabi aka ba shi umarni in ya ga mata sun sa hijabi ya je ya musu bulala ba a san a ga kai ba a san mace ta sa gele ba a yarda da wannan ba ana so mata ne su sa skirt sai shi wannan bawan Allah sai ya jagoranci musulmi ne shi amma ya jagoranci dukan mata masu hijabi ya jagoranci yaƙi da mutane masu barin gemu dole ne a matsayin ka na musulmi in ka bar gemu a hukunta ka a maka bulala to irin wannan kaga ya yarda kuma ya yi biyayya wannan shine mai laifi amma mutumin da ya zo ya ga an aikata sai ya inkari ko kuma ya kyamaci wannan abin a cikin zuciyarsa kaga wannan mutumin ya kubuta ko shi wannan radiya wa taba'a ya yarda kuma ya yi biyayya
qalu afala nuqatiluhum
sai ga bin take to wa'annan shugabanni ya rasulullah wa'anda suke da miyagun ainihin dabi'u shin ba za mu yaƙe su ba kawai a ɗauki makami a yaƙe su ba ya rasulullah
qala la ma sallu
sai annabi ce la ka ku yaƙe su matakar suna sallah ka ku yaƙe su matakar ba su yarda ba
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر
سنن منذ صلى الله عليه وسلم وانا حديثي أخرجه مسلم مسلم يبتد الشيء كتاب الإمارة سنن النبي يبقى أشكي وانا حديثي دبان
أدوا إليهم حقهم وصل الله الذي لكم
يو إروا وين نشوى قبلي والذكي أيكا تكفر عقري ستي أيكا تستعبان الله لتأدنشي أما قوى مسلمين يسو سيان النبي يشي أدوا إليهم حقهم wato ku ba su haƙoƙin su wasallallahu allazi lakum ku roki Allah abin da yake naku an gane ku addu ilayhim haqqahum wasallallahu allazi lakum ku ba su haƙƙin su ku tambayi Allah haƙƙin ku me yake nufi da wannan abin da yake nufi da wannan shugabanni irin waɗannan masu faɗan Allah din wato in suka ce ku yi jihadi ku yi in suka ce in suka wajirta ku karɓo zakka je ku amsu in suka ce ku sa ido ku tabbatar mata suna son yin jabi ku aikata wannan abu an gane duk wani abu wanda ya shafi haƙƙinsu a gabanin su suka nemi ku yi wani abu mai kyau shi ne haƙƙinsu ku ba su haƙƙinsu an gane wannan ko to amma idan ya zamanto sun shiga haƙƙinku ba ya zamanto ban sa baki ban sa baku haƙƙinku suna danne muku albashi sannan kuma suna hana ku haƙƙinku na baitul mali suna cinye muku dukiya to irin wannan yanzu ya za ku yi kamar irin shugabanni da yawa daga cikin shugabanni da muka yi na Najeriya ko akwai shugabanni da yawa wanda mutum ɗaya zai kwashe dukiya wanda mutane miliyoyi za su amfana da shi to irin wannan yanzu ya kamata mu yi gare shi shine annabi ke cewa wasallallahu allazi lakum wato wannan haƙƙi da ya danne mu ku roƙi Allah ya Allah ga shugaba wani ya danne mana haƙƙin mu ya Allah muna roƙonka kwato mana haƙƙin mu Allah bai ce ku fito ku yi zanga zanga ba Allah bai ce ku fito ku ɗauki makami ba Allah bai ce ku fito ku yi ihu akan mambari ba ku fito ku yi ihu ku ce shugabanni sun zalunce mu sun danne mana dukiyoyin mu sun hana mu albashin mu za mu fito mu yi zanga zanga mu nemi haƙƙin mu Allah ya sa ku haka Allah bai sa ku haka ba mai aka ce ku yi Allah ya isa shine ma'ana wasallallahu haqqakum ku yi Allah ya isa ga haƙƙin ya Allah wani ya zalunce mu ba mu yabe ba amma ya za ku yi Allah ya isa za ku yi Allah ya isa ne a filin wa'azi ya Allah shugaban ƙasa ya danne mana haƙƙin mu Allah ya isa ba mu yabe ba azzalimi mu haka za ku yi ya za ku yi za ku sa goshi ne a ƙasa idan kun yi sallah ya Allah shugaba wane ya danne mana haƙƙinmu ya Allah shugaba wane ya cece mu ya yi babakere da dukiyar da ya kamata muna da haƙƙi da shi ya Allah ba mu yafe ba ka bi mana haƙƙinmu in ka gaya ma Allah Allah yana ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh bin Jabal lokacin da ya tura shi karɓo zakka mai annabi ya gaya wa Mu'adh ittaqi da'watal mazlum فانه ليس بينها وبين الله حجاب yace ka ji tsoran addu'a wanda aka zalunta domin lalle babu shamaki tsakanin wannan addu'a da Allah in an zalunci mutum ya daga hannu ya roki Allah magana ya kare fa idan shugabanni suka zalunci mutane haƙoƙin su suka hana su sai talakawa suka daga murya suka nemi taimako ya Allah wani ya zalunce mu ya Allah ka taimake mu Allah zai bai musu haƙƙin su kun gane wannan shine Allah ya isa a fage na sa'a mahanga na salaf ba a yin Allah ya isa kan mambari ga shugabanni saboda wannan motsar da fitina ne kuma duk abin da zai kawo motsar da fitina baya halatta na'am
idan kafara al-hakim bil mal wal manasu
idan shugaba yayi babakere da dukiya da kuma mutamai
fa hal nasuru alaihi bisala
to shin ya kamata mu mai tawaye da makami shi da tabbayar da Sheikh Rabi ibn Hadi Umayr al-Madkhal yake shugaba in yayi babakere da dukiya sun san baba jirgin shugaba ya kwace dukiya na baitul mali ya zama nasu shi kadai yana sarrafa dukiyar yadda ya ga dama ya bar ku cikin yunwa ya bar ku cikin talauci da wahala an gane babu kiwon lafiya mai kyau babu ilimi babu abincin da za ku ci babu wuta ba kaza komai babu to irin wannan shugaba idan ya yi muku shin yana halatta ku yi fito na fito da shi da makami na'am
الجواب
جواب شيني
نصبر لإبقاء الهيبة للمؤمنين
يتي زامي يا حقوري صبو دوان قد عينيهم فرجيني كمؤمنين
وتبقى شوكتهم قوية
كما يزمنتو واتو مكامنتو واتو معنا واتو كرب واتو مكامنتنا لكربي
وسيكون مسلولا على عدا
كما يزمنتو تقو بنت أبن زاجي واني كمكيا با أبن زاجي واني كمسلمي با
كل
لا تقو بنت يزمن أبن زاجي واني كمكيا با أبن زاجي واني كمسلمي kare ya zama so takobin su suna zage shi ne ya kinu da ni saboda idan aka yi fito na fito da shi da waye za a yi fada kar kuma ta shi gaban da yake kan birki din musulmi ne shi sai dai shi ba musulmi ne to in kace zaka yake shi zaka yake sojojin shi su ma za su fito su ce za su kare wannan shugaba din a nan wajen sai ya zama so fada tsakanin musulmi da musulmi kuma akan da za a ce kuna fada za ce kuna fada wajen kara akida ka san fadan da yafi karfi in kana so ka zama karfa wajen fada ake kana fada ne wajen kara akida amma ina fada me yasa nake fada wani ne ya kwace min kudi wato shugaba wani ne ya kwace min kudi to amma ka san cewa wajen karɓo kudi za yi asarar dukiya za yi asarar rayuka kai in kana so ka kwato wannan kudin to ka sani fa za ka yi asarar dukiyar mutane za a yi asarar rayuka kuma wannan kudin da ya kwace maka dan ne in ka tashi so kana so ka kwato wannan kudin to za a yi asarar kudin da ya bi wannan kudin da kake so ka kwato haka ne ko ba ka wanda ba kila kai kana ganin shugaba ya kamata a ce yana biyan ka 50,000 a wata sai yana biyan ka 25,000 ko to saboda haka ya kamata a yaƙe shi saboda a samu shugaban da zai biya mu 50,000 to wajen yaƙan shugaba dan a kwato 25,000 da ya rage shin me kuke tunani nawa za a kashe kafin a kwato wannan 25,000 din farko dai hasarar dukiyar da za a yi zai ninninka kai ne sa 25,000 sai ka yi asarar biliyoyi an gane ko za ka yi asarar dukiya masu yawa sannan za ka yi asarar rayuka masu yawa sannan za a yi asarar addinin ma mutane mutane za su daina sallah wasu za a kashe mutane a kashe masallatai a kona masallatai sannan makarantun islamiyya su ma a yi rugurgu da su malamai masu karantar da addini an kashe su to idan an kashe malamai masu karantar da addini to ina za a samu ilimin addini kuma babu to shin abin da kake so ka aikata shin maslahan da cutarwa wanne ga wani kai matsalar ka kawai ba yana zaluntar ka dukiya abin duniya shi shugaban nan amma in kace zaka yake shi zaka yi asarar duniya da lahira dan magabatan mu suna cewa yin tawaye ga shugaba yana kawo asarar duniya da lahira ne an gane ko a lokacin da ake wannan bayani mutane da yawa ba sa ganewa sai idan an tono fitinan sai mutum ya ga kirkiri da gaskiya sai ya asarar duniya da lahira ne yanzu wannan karatun da muke kuna gani cikin kwanciyar hankali kuna iya sauraro ba kwa waje waje nan gaba idan bala'i ya taso bala'i ya yi bala'i wato in ma kun dage kuke zuwa ɗin kila idan shi malamin shi ne ya dage ya zo ya rufe ido ya cire tsoro ya zo to ku kuma sauran mutanen ba za ku iya zuwa karatun ba in ma kun zo kuka ji ƙaran jirgin jirgi kuka ji ƙaran bindiga kowa zai rika waje waje wani ma zai tsaya a waje kuma duk bayanin da malamin ke so da sakon da yake so ya saba lafiya zai gagare ku ba sannan zai kai matakin da zuwan ku majalisin ma zai gagare ku an yi ko to saboda haka irin wa'annan shine abin da ya kamata ku ringa bayani ga ƴan ikhwanul muslimin ku ringa bayani ga ƴan sururiya ku ringa bayani ga ƴan hizbut tahrir ku ringa bayani ga ƴan jama'atul tafsir wal hijra duk wa'innan kungiyoyin gaskiya ba su masu gane wannan hadarin kawai su ne ƴan salafiya su ne Allah ya ba su basira da hangen nesa da suke gano fitina tun kafin ta zo amma su wa'innan mutane sai fa idan fitina ta riga ta zo sai su ba ku hakuri sai jama'a da Allah ku yi hakuri ba mu san haka abin zai kasance ba to saboda haka wannan shine abin da ake muku magana kai kun gane to shine yake muku magana cewa menene ya sanya idan shugaba yayi babakere da dukiya da bukami kun ji har babakere ba da bukami shugaba ya kwace bukami ya ba wasu bangaren mutane ya bar wasu shin me ya kamata ku yi a matsayin ku na yan zalafiya ya kwace kaga dai bukami ne kirkire haƙƙin kare aka zalunce ka amma kuma in kace zaka zo sai ka kwato haƙƙin ka Allah kadai ya san rayukan da za su salwanta Allah kadai ya san dukiyar da zai salwanta Allah kadai ya san hasarar da za mu yi a addini an gani hatta kasuwanci dan kasuwa baya kasuwanci zai fafi kwanci hankali zai yi ka zo ka kasa kaya ne a zo a maka wawanto ko kuma kayan nan yanzu ya kone ko abin da ya kama da wannan kun gane wannan ai to shine malam ke cewa aljawa nazbir idan shugaba yayi babakere da dukiya yayi babakere da mukami za mu yi hakuri saboda wanzar da farjini na muminai da kuma wanzar da ainihin karfinsu makaminsu ya zama mai karfi sannan takobinsu ya zama abin zagewa ne ga makiya kada ya zama to karfinmu gaba daya wajen fada ne da yan uwan musulmi kana da fada ka san yadda zaka yi ka kashe dan uwanka musulmi ka cutar da shi ko iyan billah
li annana idza surna alayhi
domin mu ya walaita ala anfusihim hakurin ba wai nasu na kansu bane ba ku duba wata magana cewa da kai in shugaba ya zalunce ku yi hakuri hakurin ba wai dan kanka bane ka yi hakuri ne saboda mu'mine ga baki daya
li annana idza surna alayhi ja'at mafasilun la awwal laha wala akhir
yace domin lallai idan muka yi tawaye ga shugaba muka ce za mu yi revolution za mu yi zanga-zanga za mu ɗauki makami sai wani irin farna ya zo wanda ba shi da farko farnan da ba shi da farko bai da ƙarshe shi haka da ba ta bane yanzu farnan Syria ya shirya ƙarshen shi yakin da ake a Syria mun san farkon shekara bakwai da ta wuce yanzu ya shirya ƙarshen yanzu ba wanda yaƙi kafin a fara shi ne ake cewa ai za a ƙare shi amma wallahi da an fara Allah kaɗai san lokacin da za a tsaya yanzu yakin Somalia ya shirya ƙarshen shi an fara shi an ce ya kai shekara 20 da wani abu ana yi to yadda za a gama yakin Falastin ya shirya ƙarshen shi yadda za a gama mun san lokacin da aka fara amma lokacin gama mun fa ba mu sani ba misali to irin wannan shine abin da ake gungumi ɗaukan makami ga shugaba an san farkon shi amma ƙarshen ne ba a sani ba ga yakin Afghanistan tunda aka fara yakin Afghanistan har yanzu shekara nawa aka fara yakin Afghanistan yanzu waye sai shekarun kusan ya fi shekara 20 to amma shin yakin Afghanistan ya tabbata yakin ya daidaita yakin ya dakata shin tattalin arzikin Afghanistan ya dawo shin zaman lafiyan Afghanistan ya dawo mutanen Afghanistan suna kasuwanci cikin kwanciyar hankali suna addini cikin kwanciyar hankali komai cikin fitina ake wani lokaci kawai ko da yaushe bomb zai iya tashi a cikin garin Afghanistan an ce ko shekara ko shirin gaji shekarun jiya bomb ya tashi
yara a suke yi makaranta sun kai mutum 60
kagari an ce wai an kashe yara a Afghanistan sun kai mutum 60 shin a cikin yaƙi na musulunci ana kashe yara amma idan irin wannan fitina ya zo wallahi ƙananan yara jarirai ma sai a kashe ko masu kizan suna ganin ma jihadi suka yi an kashe jarirai ana ganin jihadi to kaga irin wayannan abubuwa suna daga cikin abin da ya kamata dalibai na sunna su sani idan kuma sun sani su yada su a yada su a kasuwanni a yada su a makarantun islamiyya malaman islamiyya su karantar da irin wannan manhaji ga dalibai yara su taso su fahimci karatu fahimta mai kyau an gane wani ko to da wannan ne ake samun a haifi ɗa mai ido a haifi al'umma masu amfani Allah shi kiyaye
la'anana idza surna alayhi ja'at mafatirun la awwala laha wala akhir
domin idan har muka ce za mu yi tawaye gare su wato ja'a wani irin barna zai zo wanda bai da farko bai da ƙarshe
wa tafarraqat kalimatu almuslimin
kuma sai kalmar musulmi ya rarraba
wa sallallahu alaihim al'ala
sai Allah ya rinjayar da makiya kansu da zarar ka karma musulmi sun rabu to zaka ga kowa yana nufin sharri ne ga dan uwansa an gare wayannan sun yi gabas wayannan sun yi yamma a lokacin kuma kowa yana neman wani abu zai yi fitar da dan uwansa ne ba wai abin da zai yi amfani da dan uwansa ba saboda kai ya riga ya rabu anan shedan ba zai bada daman yin adalci ba wa iyyaz billah na'am
ya'ni bi sabr alayhi tatahaqqaqu masalih 'azima
abin nufi wato da yin hakuri da shugabanni wato anan ne maslahohi masu girma suke tabbata
wa tudra'u mafasil kabira wa khabira
nani
la nihayata la
wato da yin hakuri ga zalunci shugabanni anan ne maslaha mai girma ke tabbata sannan kuma ake tunkuɗe barna mai girma mai haɗari an gane in ga talakawa sun yi hakuri ga zalunci shugabanni to za a Allah zai tunkuɗe musu barna mai yawa kuma Allah zai tabbatar musu da maslaha mai girman gaske wanda la nihaya laha wanda ba ta da ƙarshe kun ga ina yawan kawo muku misalin Saudiya ko zatin da yake na kawo ko mutum kasa irin Saudiya Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa saboda Allah ya san cewa idan wannan ƙasa ya zo hannun wasu aƙidu wanda ba ahlus sunna ba to zance na gaskiya wani shekara ba za a yi aikin hajji ba sun gane ko mutanen da suka yarda a yi fito na fito da shugabanni hannun kawo muku misalin Syria na ce da a ce irin mutanen Syria su ne mutanen Saudiya su fito su ce za su yi fito na fito da shugabanninsu to wani shekara ba za a yi aikin hajji ba dan aikin hajji yana yiwuwa ne in akwai aminci ko to Allah ta'ala sai ya azurta Saudiya saboda Allah yana so duk shekara ya yi aikin hajji cikin ikon Allah sai ya azurta Saudiya da ahlus sunna ɗan salafiya an gane ko su ne malaman da suke karantar da al'umma suke nuna wa mutane abin da yake daidai in ga duba Saudiya ba a zanga-zanga haramun ne zanga-zanga a Saudiya kuma ba wai haramun ba haramun ne a musulunci saboda ta hanyar zanga-zanga barna mai yawa yana faruwa ga irin abin da yake faruwa a Iraki na ƙone-ƙonen gidaje ƙona motoci kashe al'umma ta hanyar zanga-zanga kawai daga zanga-zanga an kama ƙone-ƙone an kama kisa an kama kaza to irin shin akwai zanga-zanga da inda zai faru a Najeriya ba ƙaramin barna za a yi ba dama wani yana nan yana harin wani mai shago da zarar an fara zanga-zanga zai yi kunjin bala ya kabbara ya fada cikin shagon ya kwaso biredi ina fata an gane wannan to duk irin waɗannan abubuwa ne wanda yake abin lura mutane duk ba san su ba an gane ko ba ƙasa irin Saudiya a ce tana hannun ƴan Khawarij ko Ikhwanul Muslimin shikenan za a yi ta yawan zanga-zanga a yi ta yawan zubar da jini a yi ta yawan kaza maganar aikin hajji kuma an ɗauke ma al'umma na shekaru masu yawa da yanzu irin yaƙin da ake a Syria shi ne irin yaƙin da ake a Saudiya ba shekara nawa ba za a yi aikin hajji ba an fara yaƙin shekara bakwai kafin shekara bakwai ba a yi aikin hajji kuma shekara bakwai za a yi asara ɗaliban da suke karatu a jami'a islamiyya za su ci gaba yaya maganar da'awa ci gaba da ake samu wajen gina aƙidar mutane yaya za a daina karatu duk jami'o'in nan an kulle su sannan tattalin arzikin Saudiya za ta mutu gaba daya ba za ka iya daukar nauyin kanta ba lissa da sunan wani kofi garin zai zama to babu aminci kuma Allah ta'ala ya ce haraman aminan ko wa man dakhalahu kana amina haka abin da Allah ya faɗa duk wanda ya shiga ya kasance amintacce to saboda Allah ya tabbatar da wannan amincin shi yasa ya sanya ƴan salafiyya su ne suke jagora su ne shugabannin masu mulki su ne kuma ainihin malamanta kaga ke bukuta Allah ya yi Saudiya kenan kaga Iran shugabanci ne karkashin shugabancin Shi'a Saudiya kuma shugabanci ne karkashin shugabancin Salafiyya an gane wannan ko na'am
fashari'ul hakim amarna bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar
mai shari'a mai hikima ya umurce mu da kyakkyawan aiki ya hana mu abin ki
wa wada'a lana li zalika bawabi
sannan ya sanya mana ka'idoji akan wannan
منها
daga ciki
annahu bayyana lana kayfiyata mawajahati almunkarat allati tahsul min alhukam
wato lallai wato manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani kayfiya na muwajaha na munkarat yanda ake fuskantar barna an gane wanda yake faruwa ta bangaren shugabanni wato ma'ana shari'a fa bata yi shiru ba ta gaya mana idan shugabanni sun yi kuskure ga hanyar da yake ga hanyar da ya kamata mu bi domin a magance wannan al'amari na farko shine bi
da Allah ne da yi hukum fi ma'siyatillah
cewa kada mu yi ma shugabanni biyayya cikin saban Allah
wa amarna idza aradna an nasiha
an nasahu kuma ya umurce mu cewa idan muna so mu yi nasiha ga shugaba an nasahu fi sir fi ma bainana wa bainahu cewa mu yi masa nasiha a koye a cikin abin da ke tsakanin mu da shi
bil
hikima
wal mu'idati al hasana
da hikima da wa'azi mai kyau a gane ko kun ji abin da aka ce shugabannin za mu yi nasiha a yi musu nasiha fi sirri fima bainahu wa bainahu fima bainana wa bainahu tsakanin mu da shugaban kada a shiga gidan radio an ce ka ce la ina ba ta gane wannan ko maganar shiga gidan radio a je ana ta faɗin abin da shugaba ya yi ya saba wa karantarwa na salafiya da karantarwa na ahlus sunna ya saba wa karantarwar sahabbai karantarwar tabi'ai karantarwar tabi'i tabi'in karantarwa ne na wasu mutane yan bid'a wanda ana kiransu qawarij an gane ko yawa
in sami'a wa taqabbala fa
idan shugaba ya saurari wannan nasiha kuma ya amsa alhamdulillah ka ake so kun ji wannan in ka masa nasiha sai ya amsa haka ake so dama falillahi alhamd
wa illa ma taqabbal
to idan shugaban ya zama to bai amshi nasiha ba fa
fal munkaru alladhi katabahu yartakibuhu ala nafsihi
wannan munkarin da ya aikata ba waye Allah zai kama shi duk wannan abin da ya aikata ka riga ka mai nasiha ka tsira wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin na'am
wa naqulu qad addayna wajibana walhamdulillah
sai mu kasance mun isar da wajibin mu alhamdulillah kada mu yi irin na malaman da masu cewa so eh mun ji annabi ya ce ayi wa'azi ga shugaba a koyi to alhamdulillah mun masa koyi da muka yi a koyi to ya kici sai ya kyale shi
to
an fara wanda ya tunda hannun mai nasiha din ya kici sai ya kyale shi mun mai sau daya mun mai sau biyu mun mai sau uku kai mun mai sau goma ya ke su yanzu ya za a yi ai kawai yadda za a yi shine mu fito kan mumbari mu tsinki ne mishi mu fito kan mumbari mu gaya wa mutane kurakuran shi shi wannan karantarwar sunna ne akwai malamai da yawa wanda suka jahilci wannan saboda ba su karanci littafan salafiya ba da sun karanci littafan malaman sunna da ba su jahilci wannan ba malami zai gaya ba ai tun da an bai nasiha dama wani za ka ganci kamar ya bi manhaji sai ce dama ai an ce ne a yi musu nasiha a koyi to in sun ji kenan to in ba su ji ba a fallasa su to wane ne ya ce in ba su ji ba a fallasa su wane ne ya faɗa a cikin wani hadisi aka faɗa haka annabi cewa ya yi marar amin amirihi shay'an yakrahuhu falyanzir ya ce duk wanda ya ga wani abu game da shugaban shi da yake kyama yayi hakuri ba wani magana ka fito kan mumbari ka fallasa su wannan fallasa su akan mumbari ba karantarwar manzon Allah bane ba karantarwar sahabbai bane ba karantarwar tabi'ai bane na'am
ammal khuruju wa sallu sayyid alayhi sala
amma yin tawaye da zara takobi da daukan bindiga akan shugabanni baya halarta san bai halarta ba
ma da mu fi da'iratul islam
matukar ya kasance cikin da'ira ne in dai shugaban yana cikin da'ira na musulunci baya halarta ka dauki makami a gare shi wai ana tsoron shugabanni ne ko shi malamin abin da yasa baya yin nasiha ga shugaban a bayyane tsoron shugaban yake ko to me yasa ba zai gaya mai gaskiya ba a gaban jama'a in yazo ko mai tafa jawan banjam eh yawa shi malamin da kaga duk malamin da kaga ya ki wa shugaba wa'azi a koyi a bayyane yanzu yana wa'azi a koyi ba wai tsoro ya sa yake haka ba yana bin umarnin Allah ne da manzansa an gane kuma Allah da manzon Allah ya yi umarni da haka ne saboda tausayin mu tausayin talakawa da Allah zai ce in shugaban ku ya zalunci ku yaƙe shi to zai zama su kasan ku kullum cikin yaƙi kuke kuma kullum cikin rashin zaman lafiya kuke an gane wannan ayi zai zama to garuruwan musulmi kullum babu zaman lafiya a gani kuma manzon Allah ya riga ya nuna wa manzon Allah ƙarshen zamani in ya zo shugabanninmu ba irin na da ba ne Allah ya riga nuna ma annabi haka shugabanni ba za su zama to irin na Abubakar da Umar ba, kai ba za su zama irin Muawiya ba, kai ba za su zama to irin ma Yazidu ba. Kullura shugabanni ba za su dinga yin adalci ba, to in haka yi haka ne duk wanda aka rada sai mun yake shi kenan. Sai zama to mu musulmi kullun cikin fitina muke, kullun cikin zubar da jini muke, kullun cikin rashin kwanciyar hankali muke. To wannan shi ne abinda shari'a ya duba, ba wai tsoro ake ji ba. An gane? Ana neman maslaha ne ga al'umma. A gane? Idan shugaba ya zo ya zalunce muka kyale shi, muka daga hannu wa gaya ba Allah, Allah yana jin addu'a, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Da zarar mun gaya ma Allah shugaba wani ya zalunce mu, ya Allah kwato mana haƙƙin mu, jira mu ga abin da zai faru. An gane? Wato zaka cikin hikimar Allah sai Allah ya dauke mana shi cikin kwanciyar hankali. Eh, kamar haka magana?
Sai ba mu magana.
Amma ba magani, ai wannan babban magani ne. Mu yi hakuri, in muka yi hakuri sannan muka yi biyayya ga Allah, muna ta addu'a muna gaya ma Allah matsalolinmu, Allah zai share mana hawaye insha Allah. Imam Ahmad, Allah bai share mishi hawaye ba? Ana ta bulala, ana ta dukan mutane sai sun bi ra'ayin gwamnati. Amma daga baya sai da wannan gwamnati ta rushe ba tare da an dauki makami ba. Addu'a wa'annan shugabanni da suke zalunci ɗaya bayan ɗaya Allah ya ɗauki ransu, wannan zai yi mulki sai ya tafi ya mutu, wannan ma ya mulki ya mutu, wannan ma ya mulki ya mutu, har Allah ya kawo shugaba a cikinsu. Ashe akwai shugaba na ƙarshen mai san ahlus sunna, yana hawa yake to ayi shi kenan, dama shi ya duk dama ya san zalunci ake, ya kori, ya kori miyagun malamai, ya tabbatar da malaman sunna. An gane ko? Na'am. Lokaci ya yi? Na'am.
Ko ka zana da malaikar jini.
Na'am.
Sun karanta da shi a cikin bayanan biyu, ya taɓa yin irin wannan.
Da wani na tambaya cewa wato kun halarci inda malaman gumi yake karatu, kun ɗan zauna da shi, kun ji karatun shi. Wato ma'ana mun ji karatun shi. Shin karatun malam, mun taɓa jin malaman gumi a wajen karatun shi yana kama sunan sarakuna, yana aibanta su ko shugabanni? Zance na gaskiya baya yi. Bilhassali, malam Abubakar Gumi yana da kyakkyawan alaƙa da masu mulki. Kusan waɗannan sarakuna ma da ake cewa na gargajiya, idan malam Abubakar Gumi zai je sauka, an gaje shi sauka, in akwai mai unguwa sai malam ya biya wajen mai unguwa, in hakimi ne malam zai biya wajen hakimi, ya ɗauko hakimin su taho tare. Haka malam ke yi, sai ga malam ya taho tare da hakimi, in tudun wada ne sai malam ya je ɗauko hakimin tudun wada, sai ya zo ya ce mai na zo sauka ne ainihin wajen lardinka, na zo shi ne nake barin zo mu sauka, sai ga hakimin ya biyo shi, an yi wannan sauka da malam da hakimi. Amma magana wai a jimalan ya fito cikin rediyo kowa yana aibanta shugabanni, gaskiya ba manhaji malam bane. In ko mutum ya ce muku manhajin shi ne, ya kawo muku kasar guda ɗaya nashi. An gane? To wannan shi ne, da wata tambaya. Assalamu alaikum, malam ina da tambaya, wai da gaske ne ƴan shi'a suka kashe Husaini? To wannan tambaya tana da ɗan tsawo, amma za mu taƙaita ta insha Allah. Cewa da gaske ne ƴan shi'a suka kashe Husaini? To abin da yake faruwa, wato jikan manzon Allah, shugaban samarin aljanna shi ne ainihin wato Husaini, wato Hassan da Husaini ko? Da annabi ya ce su ne sayyida shababi aljanna. Allah ta'ala ya ƙara musu yadda, Allah ya gafarta musu, Allah ya amshi shahadansu. Wato wa'innan bayan Allah, wato ma'ana Husaini, wata rana yana zaune a can ainihin Madina, sai aka yi masa, wato ma'ana wata rana Husaini yana nan, sai aka yi masa wasiƙu, wasiƙu da yawa daga Kufa, aka aiko mai da wasiƙu cike da ainihin bayan raƙumi. Kuma da ya duba wasiƙun gaba ɗaya suna cewa ne, ya kai jikan manzo mun maka mubaya'a, yanzu ka zo ƙasar Kufa, ƙasar Kufa yanzu babu wani shugaba, kai kawai muke jira mu naɗa ka shugaba. Kun fahimci wannan? Ya kai jikan manzo ka zo ƙasar Kufa, kai kaɗai muke jira, babu wani shugaba yanzu wanda yake ƙasar Kufa, ka zo mu yi maka mubaya'a. Kuma yi zuwa so da jikan manzo ya ji wannan magana, kawai sai ya gamsu, saboda ya ga wasu bayan Allah suka zo, sun zo da ainihin wannan wasiƙa cike da bayan raƙumi, kuma da dare cikin dare to ina kuma da rana ne ya zai kamance inda da rana ne ba tunda a cikin dare aka masa wannan mubaya'a da wayannan wasiqu cike da bayan ra'uma ina kuma da gari ya waye a lokacin nan sai jika manzo da yaga mutanen da suka kawo wannan wasiqu sai jika manzo ya gamsu suka ce suna nan suna jiran shi yazo za su mai mubaya'a gaba daya sai jika manzo ya shirya ya kama hanya zai tafi kufa a lokacin da ya kama hanya ɗan uwansa sun gan shi hatta uwar mumine Aisha radiyallahu anha ta gan shi da Muhammadu bin Hannafiya ya gan shi da Abdullahi bin Umar ya gan shi jika manzo ina za ka je ya ce zan je kufa ne saboda mutanen kufa sun ce tsinzo babu wani shugaba za ka mu baya haka ne haka ne ta ce kai bawan Allah ka kiyaye kanka ka san waɗannan mutane ba su suka ainihin kewaye mahaifinka ƴan shi'a ƴan shi'a na kufa su ne suka kewaye mahaifinka suka zo suka mai shigo shigo ba zurfi ƙarshen al'amari an kashe shi saboda haka idan har kai biyayya ƴan shi'a na kufa za su yi ma shigo shigo ba zurfi su kashe ka yadda aka kashe mahaifinka shi kuma da yazo sai ce gaskiya shi yana ganin mutanen da suka zo din nan mutanen kirki ne da wuya su yaudare shi aka ce jika manzo kar ka je kusan hatta wasu daga cikin ahlul bait da wasu daga cikin sahabbai suka matsa suna so su kwantar mai da hankali suna mai kada ya kuskura sai ya je wannan waje amma kuma malamai suna cewa idza ja al-qadar suliba al-aql idan kaddara ya zo sai a zarewa mutum hankali a lokacin nan jika manzo ya kama hanya ina ganin an ce daga cikin sahabbai ko mata ko Aisha ce ma ta rike ainihin ijiyar raƙumi tana kuka wannan bawan Allah yake fafi ya ji ina ganin ya tara ainihin magoya bayan suka dumfari kufa a matsayin in ya je garin kawai babu gwamnati kawai za a mai bai'a yana shigowa cikin wannan gari da dare sai ya rasa ma inda zai shiga kaga ya kamata tunda an ce ya zo ya kamata a ce yana zuwa sai a mai sai a tarbe shi da ya zo garin ba kowa kuma yanzu ya rasa ma inda zai shiga al'amari ya rikice masa Aisha an ce yanzu wannan gari bari ba gwamnati ma ya shigo sai ya ga alama lallai gari ba akwai gwamnati kuma ya rasa inda zai shiga ya buga nan ya buga nan ya buga nan ba da ƙyar ya samu wata tsohuwa ta ce ah bawan Allah wane ne waye kai ce jika manzo Allah ya ce kai ne ka ta nan wajen ya ce ai mutanen kufa suka ce yanzu yake kai baka san ƴan shi'a na Iraki bane sun yau da rai kare shigo cikin ɗaki da sauri ta shigo da shi cikin ɗakin da ta ɓoye shi to tana yana cikin wannan ɗaki labari ya kai zuwa ga ainihin gwamnan garin Ibn Ziyad cewa ga Husaini ya zo zai karɓi gwamnati a nan wajen shi ne fa abin da ya faru ya faru cewa shi ma ya je kai magana zuwa ga Yazid ya ce ya ɗauki matakin da ya dace to ina ganin a lokacin da wannan abin ya faru abin ya kai ga aka kashe ainihin jika manzo magana ne mai tsawo su waɗannan mutanen da suka ce yanzu suka mai wasiƙa cike da ainihin a bayan raƙumi wato ba a gansu ba har gari ya waye da gari ya waye ainihin aka zo sojojin suka zo na Ibn Ziyad suka zo wato shi mutanen da suke cewa za su goyi bayan mutum duk suka watsa gaba ɗaya suka bar Husaini radiyallahu an suka bar shi da shi da sojojin Ibn Ziyad har ya zama to Husaini ya yi iya kokarin shi daga bayan sai kashe shi a wajen da ake kira Karbala ya shahada Allah ya gafarta masa
amin
Allah ya kara masa yarda
amin
to kaga a takaice dai magana ne mai tsawo dan maganan kisan shi da a Karbala da Abu akwai mangaru masu tsawo a cikin shi sannan kuma akwai ainihin kirkiran ƙarya na su ɗan shi'a din to kaga a nan wajen yanzu an kashe shi a Karbala sai kuma ɗan shi'a suka fashe da kuka suka ce an zo an kashe jikan manzo al-zalimai Yazid da waye suka kashe shi kaza da sauransu an gane wannan ko to shine ainihin wasu daga cikin ahlul bait suke cewa babu wanda ya kashe jikan manzo face ku ɗan shi'a
yauwa
dan ku ne kuka ce kuka yi ma Husaini shigo shigo ba zurfi kuka ce yazo kasar kufa za ku yi masa bai'a kuma ya saki jiki ya dauka akwai mutane yazo da ƴan sojoji ƴan kadan yazo ashe babu kowa kuka gurfa koyi kuka sa gwamnatin Ibn Ziyad gwamnatin Yazid ta kashe ainihin Husaini radiyallahu anhu to anan waje yanzu waye janyo mai bala'i waye janyo mai wannan bala'i ya shi'a to ko bayan sun janyo wannan bala'i sai kuma suka koma suna ta tsinuwa ga ainihin gwamnatin Banu Umayya. Allah ya tsine gwamnatin Banu Umayya ta kashe Husayn, suka koma suna sa bakin kaya, wannan bakin kaya da suna sa za ga gobe Ashura za ga ƴan Shi'a sun sa bakin kaya, wai suna bakin cikin kashe Husayn da aka yi, kuma suna tsine mu wanda ya kashe Husayn. Za ga a wannan lokaci za ka ga wato wasu daga cikin suna ɗaukan ainihin ƙarfe suna dukan jikinsu yana fitar da jini, wai saboda jinin da ya zuba na Husayn, wai saboda sun yi sakaci, sun yi sakaci suna kallo aka kashe shi ba su yi wani abu ba, bari su riga zubar da jininsu. An gane wannan ko? To mutanen da suka aikata irin wannan ta'addanci ga jikan manzo Allah zai kyale su? Haka ba zai kyale su ba. To wannan shi ne abin da ya faru ga shi Husayn. Saboda haka idan irin wannan abin da ya faru, idan har abin da ya kamata mutane su ringa yi, wato ka daina cika saurin yarda da magana sai ka yi bincike. Kaga jikan manzo wato kuskuren da ya yi da aka aiko mai da wannan wasiƙa, ya kamata duk da ya tura din, ya tura da wannan Muslim bin Aqil, kuma Muslim bin Aqil shi kuma a can ma kafin ma abubuwa suka faru shi ma aka kashe shi misali. Kaga Muslim bin Aqil ya tura. To irin wannan shine abu mutum ya tsaya ya bincika sai ya tabbatar da gaskiya abu sannan ya hukunci. Idan har abu aka kawo maka labari, an gane labarin baka san gaskiyar shi ba, sai ka dauka kai aiki da shi, to ka zama dan ta'adda. An gane wannan ko? In ka tsaya kai bincike ka tabbatar da ga yanda al'amari yake, sa'annan sai ka zartar da wannan al'amari. An fahimci wannan? To wannan shine, to kaga ƴan Shi'a sai su ringa dingina mawa su ringa cewa ai ahlus sunna ne suka kashe ainihin Yazidu, a suka kashe ainihin Husayn saboda rashin adalci. Ka gani? To irin wannan kuma wani kawai zai duba ne wani bangare yake so, su ɗabi'ar mutane kenan. Idan ina son wannan bangare to shikenan, duk abin da ka faɗa gaskiya ne. Shi ɗan bangaren ma sai na tsinci sai na bincike shi ba. Kamar yanzu da yawa daga cikin ƴan Shi'a kawai abin da mutane suka gaya mun shi suke yarda, ba sa duba ɗaya bangaren su ga abin da ya faɗa ɗin. To duk mutumin da ya faɗuwa yake irin wannan baya bincike yake yanke hukunci zai yi nadama a rayuwarsa. An gane ɗaukan bangare ɗaya ba bangare ɗaya. Allah ta'ala shi kiyaye. To wannan kenan a taƙaice abin da ya faru ga jikan manzo radiyallahu an. An gane amma su ahlus sunna mai matsayinsu? Matsayin ahlus sunna shi ne sun yi baƙin ciki ƙwarai da gaske ga abin da ya faru ga jikan manzo. Kuma sannan ba su goyi bayan kashe jikan manzo ba. Kuma sannan duk sanda suka suna da kashe jikan manzo suna yin istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama wannan shi ne abin da Allah ya ce mu yi. Allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su ne wanda idan musiba ta same su sai su ce lalle ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. Wannan shi ne abin da Allah ya ce mu yi. To duk sanda muka suna da kisan Husayn da ta'addancin da aka yi da kashe shi, za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An gano wannan ko? To wannan shi ne. Sannan kuma azumin da muka saba yi na Ashura ba za mu fasa ba. Saboda yanzu misali yanzu wato ranar Idi sai ya zamanto an kashe wani sahabi, sai muke to tunda an kashe wani sahabi kusan jilla bar a daina yin Idi sai a koma baƙin ciki saboda an kashe wannan sahabi? Yanzu kawai duk ranar Idi a ce muka yi bincike muka ga cewa akwai wani sahabi da ya mutu ranar Idi. To kawai sai mu sa bakin kaya mu ce ran Idi yanzu ya zama ranar bakin ciki, ba maganar Idi kuma. Haka ne? A'a. Wato shi wannan azumi na Ashura da ake yi duk kafin zuwan kafin a haifi Husayn an fara yin shi. Ko kuma ba maganar kafin a haifi Husayn, kafin Husayn ya girma ana yin shi. An gane? Azumin Ashura manzon Allah ya yi azumin tun a jahiliya. Sannan kuma da musulunci ya zo manzon Allah ya ci gaba da yi. Haka ne? Nan idan mun ce tun a jahiliya an yi azumin Ashura, wato ka san mutanen jahiliya asalinsu musulmi ne. Asalin kafiran Makka menene su? Musulmi ne. To amma me yasa suka koma kafirai? Tun lokacin da Amr ibn Luhay ya kawo gunki ya ce su bauta masa, a lokacin ne musulunci su ya juya ya koma kafirci. Shi ne dalilin da yasa Allah ya turo annabi. Amma asalin mutanen Makka suna bin addinin annabi Ibrahim ne. To saboda haka Ashura sunna ce ta annabawa tun daga zamanin annabi Ibrahim da Isma'il. Sai mutanen Makka, kafiran Makka suna yi, to shi ma manzon Allah yana yi wannan Ashura din. Kun gane? Da manzon Allah kuma ya zo Madina sai ya ga Yahudawa suna yi, yace me yasa kuke yin azumin Ashura? Kamar yadda hadisin Muslim ya zo, sai muna azumin Ashura saboda wato ainihin godiya ga Allah. Annabi Musa alayhi salam yayi azumin Ashura saboda godiya ga Allah da ya kwace mu daga Fir'auna. An gane wannan ko? Shi ya sanya Annabi Musa yayi azumin Ashura. Sai Annabi ya ce na hanu a haƙo bi Musa minku. Mu muka fi cancanta da Musa fiye da ku. Sai Annabi shi ma ya kama azumin Ashura din. Kun gane? To azumin Ashura kaga tunda kaga manzon Allah yayi, Allah ne ya ce yayi. Azumin Ashura wahayi ne daga Allah. An gane ko? Tunda manzon Allah ya kuma Allah ya ce la karkaza la kumbi. Yawwa. To tunda manzon Allah yayi azumin Ashura kuma duk shekara ana azumin Ashura. To har manzon Allah ya rasu ana yi. Daga baya bayan Annabi ya rasu sai aka zo aka kashe ainihin jikan manzo. To wannan kashewan zai sa mu dakatar da wani ibada wanda Allah ya umarce mu yi. To wannan shine abin da yayin shi'a suka yi. Dan maganan azumin Ashura yana nan a rubuce a cikin littafin Ahlus Sunna da littafin su kansu yayin shi'a din. A cikin littafin hadisin su, hadisai da dama sun inganta da suke nuna cewa ayi azumin Ashura. Ina fatan gane wannan. To amma sai shi'a suka kirkiro bid'a na wannan Husainiyat din. Da zaran wannan lokacin Ashura ya zo, sai kada ga murya suna kuka suna fasa jiki suna kaza, an zalunce su alhali su suka janye wannan musiba din. Saka Ahlus Sunna ba su daina wannan, suna nan suna yin azumin. An gane sannan kuma Ahlus Sunna suna raddi ga masu cika ciki. Ko? Mutanen da in Ashuran ya zo a dafa abinci, a dinka sabon kaya, a rambaka kwalli, a yi kaza, a yi kaza, a yi kwalliya da sunan ana farin ciki cika ciki. Sosu da aka wannan cika ciki ba shi da asali a cikin addinin Musulunci. Mutanen da suka kashe ainihin Husaini radiyallahu anhu daga cikin mutanen Sham, ƴan Nawasib masu ƙin jikan manzo, su ne da suka ga jikan manzo ya yi shahada suke ta farin cikin mutuwarsa. To wannan farin cikin mutuwarsa ya sa sai suka tafi abinci suna ta hawa dawaki suna ta biki, suna biki suna murna, sai suka maida abin biki na shekara-shekara. Su kuma ƴan Shia suka maida ainihin wannan bakin ciki da sati babu Husainiya da ya zama biki na shekara-shekara. Kaga bid'o'i guda biyu kenan. An tunkuɗe wata bid'a da wata bid'a. An gane wannan ko? To sai ya zamanto sun ƙirƙiro ma hadisi ƴan Nawasib cewa man wasa ala ahlihi yawm Ashura wasa Allahu alayhi fi baqiyati sanati. Duk mutumin da ya yalwata ma iyalansa ranar Ashura, wai Allah zai yalwata mai sauran shekarunsa. To wannan hadisi bai inganta ba, malamai irin jami'a ma yake hadisin bai da asali ba. An gane wannan ko? Ba hadisi bane ingantacce, da ifi ne sosai, baya halatta wannan cika cikin. To yanzu in mun ga mutane suna cika ciki a Najeriya, me zamu dauke su? Zamu dauke su ƴan Nawasi? A'a, zamu dauka ba su sani bane. Sai mu wayar da su mu ce kada ku yi cika cikin nan, dan sunna ne na ƴan Nawasi. An gane sunna ne na mutanen da suke kin jikan manzo. Kada Allah ya riskar da ku da su. Idan aka yi musu bayani dalla-dalla ba su gyara ba, to Allah zai iya riskar da su. Kuma ji wannan? To wannan shine dai ainihin fahimta mai kyau dangane da wannan magana Ashura da tasu'a. Yau din nan Annabi ya ce in Allah ya rayar da ni zuwa shekara mai zuwa zan yi tasu'a. Dan Annabi da Ashura yake yi. Kun gane? To sai Annabi da ya faɗi wannan magana, sai Allah ya ɗauki ransa shekara ya zagayo bai samu ya yi tasu'a ba. An gane wannan ko? To da haka shi wannan tasuwa din Annabi ya nuna sunna ne. An gane tunda ya riga ya ce in Allah ya bashi a tsawon rayuwa zai yi. Saka an bamu dama mu yi tasuwa da Ashura. Idan mutum yayi, an ce in ma mutum yayi wato yawman qablahu a yawan badu. Yayi yawman qablahu, yayi kwana ɗaya kafin ainihin Ashura, yayi kwana ɗaya bayan Ashura. An ce wannan ya fi. An samu asari daga Ibn Abbas. Hadisin da ya zo marfu'i da ifi ne. Sannan kuma na biyu, akwai wanda ya zo a yi tasu'a da Ashura ɗin, wannan shine na biyu a wajen daraja. Sannan akwai kuma na yin Ashura ɗin shi kaɗai. Annabi ya ɗan nuna ƙyama kaɗai wato game da yin Ashuran shi kaɗai in zai yiwu, saboda koyi da Yahudawa ne. Annabi ya nuna saboda a saba ma Yahudawa a yi tasu'a da Ashura, kada a yi Ashura shi kaɗai. Amma kuma yin Ashuran shi kadai din malamai sun ce ba wai haramu bane, ba makaruhi bane, sai dai yin wancan shi yafi. Kun gane wannan ko? In mutum ya hada guda uku can ko yayi guda biyun nan yafi da mutum yayi guda daya. Amma in mutum ya zama gobe ne kawai zai iya yi, kala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah shi take mu na sai gaba dai har da abi eh dama ba dama ai da tambayar nan sai wannan shi ne tambaya insha Allah kuma amsa na wa alaikum salam ah da gallan ni na kamar ne sai da gallan wa alaikum salam mana a kire shi a dama yau dala ce dama haka ne tabbas eh lokaci ya riga ku bari sai Allah ya kai mu saboda wai na tambayar ku bari sai gobe in Allah ya kai mu sai mu amsa ku zai fi na me kake malam wa alaikum assalamu alaikum eh me ne ko kai shugaba kara ko sai ba laifi bane yayi kai shugaba kara ko tumeye laifi shi zamanin manzo Allah ba kai shugaba ko tu ba shi dai abin da yake faruwa idan shugaba ya zalunce da za ka iya neman haƙƙin ko za ka kai shi ƙara kotu ne inda ƙaranka zai fito inda aida ma kai ƙara kotu ai neman haƙƙin ka ne ta hanyar lumana alƙali sai ya bi ma haƙƙin ka a je a yi ta shari'a har abubuwa su ai ba wannan ba tawaye ba ne idan mutum ya kai shugaba ƙara kotu bai mai tawaye ba wannan ya yi daidai haka ake so. Thank you.